بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu albarka mutanen wannan anguwa ta Kwado wadda ke cikin birnin Katsina ne muku sallama da gaisuwa da jinjina Allah Ubangiji ya sa mu wani lafiya da fatan kowa yana lafiya kamar yadda malami gabatarwa ya faɗa mu baƙi ne daga Zaria amma ba malamai bane mu ɗalibai ne na ilimi ma almajirai ne mu ma har yanzu a wannan dare da muke ciki insha Allah wanda shine daren Litinin kudadi ke ku daren Lahadi daren 21 ga watan ainihin wato al-Muharram shekarar hijira ta 1444 daidai da 20 ko ga watan August shekarar miladiya ta 2022 insha Allah Malam ya nemi mu zo wannan masallaci don mu dan gabatar da tsokaci ko kuma nasiha ga ‘yan uwa da fatan Allah ya sa mu amfana. To an nemi na yi magana akan ya mutum zai yi ya kyautata halayensa, yadda mutum zai samu halin kyautata ɗabi’arsa, domin kyakkyawan ɗabi’a abin nema ne ga duk musulmi. Ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito daga sahabin manzon Allah Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafiya soyuwa a cikin ku gare ni wato wadanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so gaba ɗaya a cikin al'ummarsa wadanda kuma ranar alkiyama za su fi kowa kusanci da gidansa yace su ne mutane masu kyan ɗabi'a wanda suke da kyawawan halaye hakanan kuma a cikin al-sahihain wato Bukhari da Muslim ta hanyar sahabi Abdullahi dan Amr dan As Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan zababbun bayi a cikin ku sune masu kyan hali a wata riwayar kuma har ila yau ta Imam Tirmidhi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗaya daga cikin ku zai iya kaiwa ya samu darajar masu sallar dare da masu azumi an san dai irin lada da sallar dare take da shi da kuma azumi azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin qudsi Allah ya ce sheke ba da ladan azumi babu lissafawa ita kuma sallar dare na daga cikin ababen da wato suke mafiya soyuwa ga Allah a cikin ibadu amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da yake da kyakkyawan hali zai iya samun ladan masu sallar dare da masu azumin nafila waɗannan wasu ne daga cikin hadisai ‘yan kaɗan cikin masu yawa wanda suke bayyana falala da alherin da ke cikin mutum ya kasance ɗabi’arsa mai kyau ce. Hasali ma muka kalla kamar yadda ba a farko suratul Qamari Allah yana cewa wa innaka la'ala khuluqin azim sai da Allah ya rantsuwa ya ce na rantse in ji Allah wa innaka kuma wallahi kai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin azim kana kan wata ɗabi’a ce mai kyau. Aka tambayi Aisha radiyallahu anha aka ce to menene ɗabi’ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace kana khuluquhul qur'an tace alqur'ani shine ɗabi’arsa wato duk abin da kaji an ambata a cikin alqur'ani na ɗabi’a da hali nagari da halin kirki to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da wannan halin duk abin da kaji an ambata na mummunan hali da aka ce a guje masa da halin Allah wadarai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gujewa wannan halin dan haka yake cewa innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq ni an aiko ne don na cika kyawawan halaye idan muka kalli waɗannan nasoshi a dunƙule ‘yan uwa masu albarka za mu fahimci muhimmancin kyakkyawar ɗabi’a kuma koda muka kalli tsarin zamantakewar da muke rayuwa a cikinta za mu ga yadda kowannenmu zai so a ce ya yi hulɗa da masu kyawun hali duk mutumin da ke da kyawun hali za ka ga mutane suna ƙaunarsa suna son harkarsa suna fatan su samu irin kirkinsa babu inda za a samu mutum mai kyakkyawan hali kuma ka ji an ce mutane ba sa ƙaunar shi duk mutumin da ke da kyawun hali a dabi'ance mutane da suke hulɗa da shi sawa'un makwabta ne ƴan uwa ne iyaye ƴaƴa surukai dangi abokan kasuwanci abokan karatu duk inda mutum yaje idan shi mai hali ne mai kyau zai samu kyakkyawar shida hakanan idan rasuwa mutum yayi da menene ake fara ambaton shi shine da kyawun halinsa ko kuma aka san haka duk wanda zai yi ta'aziyar sa ko zai tana shi ne da halinsa ba za a tana shi da yawan shekarunsa ko yawan arzikinsa ko yawan takaddun makarantarsa ko irin kasashe da garuruwan da yaje duk ba za su zo cikin tunanin mutane ba abinda zai zo shine halin shi na kirki ko rashin kirkinsa dan haka ma Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba da ka'ida wajen neman aure hada zumunta ta aure Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idza atakum man tadhunna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan mutum yazo neman diyar ku aure abinda za ku duba addininsa da halayensa in kuka yarda da irin tsarin addininsa mutum ne da aka same shi mai kula da addini kuka yarda da irin tsarin halayensa mutum ne da aka same shi ana yaba mishi a anguwa mutane da suka san shi suna yabawa halayensa Annabi ce to ku ba shi auren diyar ku ma'ana da za a samu mutum da kula da addini amma babu kyakkyawar ɗabi'a bai cancanta ba shi aure ba hakan da za a samu mutum da kyakkyawar ɗabi'a amma babu kyakkyawan addini bai cancanta ba shi aure ba sai biyun sun haɗu to don haka da wannan zamu fahimci cewa lallai kokarin samun kyakkyawan hali abu ne mai muhimmanci zamu ga cewa hatta a makarantar boko idan mutum ya je makaranta kamar jami'a ko ta babban makaranta ana ba shi sakamako ne bayan ya gama wanda yake nuna cewa yayi ilimi kuma yana da hali na gari yayi ilimi yana da hali na gari learning and character kamar da suke cewa idan aiki za a dauki mutum haka ce wani ya bada recommendation letter ya bada wato wasika ta amincewa ko yadda da halayen wannan mutumin za a ambaci halayen shi na gari da aka sani cewa mutumin kirki ne mai sanin mutuncin mutane da sauransu akwai ayyukan da in za a dauki mutum aiki har sai an bincika ma ko ya taba yin wani laifi da aka yi shi gaban hukuma kamar za a dauke shi jami'in tsaro a aikin soja ko makamancin sa dole sai an bincika ko ya taba yin wani laifi wanda ya kai shi ga hannun yan sanda ko DSS ko makamantan su da zaran an same shi da irin wannan laifin to ya zama automatically disqualified za a cire sunansa daga cikin waɗanda suka cancanta a ba su wannan aikin wato na so mu fahimci cewa tun daga shari'ar Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnar rayuwar da dan adam yake yi dukkanin ta tayi da cewa mutum mai kyakkyawan hali daban yake da mai mummunan hali mutum mai kyakkyawan hali abin amincewa ne mai mummunan hali abin Allah wadarai ne dan haka ya zama cewa dole mu zama muna sa'ayi muna kokarin ya za a yi mu gyara halayen mu su zama na kirki to abu na farko da nake so na ambata mana a nan yawa masu albarka shine wai da aka ce kyakkyawan hali mai ake nufi mu samu wani working definition na mai ake nufi da kyakkyawan hali domin kamar yadda musulmi suke bincike suke nazari akan kyawun halaye haka nan turawa nasara su ma suna da bincike da suka dade suna yi shekaru ɗaruruwa ko dubbai akan kokarin gyara halayen al'umma bari na dauko mana magana wani malamin musulunci Al-Qadi Iyad wanda sananne malami ne a musulunci mai littafin Ashafa yayi kokarin ya define din concept wato na kyakkyawan hali inda yake cewa huwa mukhalatatun nasi bil jamili wal bishr kan hali shine mutum ya iya hulɗa da mutane da kyakkyawar mu'amala wal bishr da sakin fuska wat tawaddudu lahum da kuma nuna wa mutane soyayya da girmamawa wal ishfaqa alaihim da tausaya wa mutane wa ihtimalahum da kuma iya jure cutarwarsu wal hilma anhum da kuma haƙuri da mutane was sabra alaihim fil makarih da kuma duk lokacin da mutane suka yi maka abinda baka so sai ka haƙura ka jure wa tarkil kibar da daina girman kai wani istitalata alaihim da yawa mutane a dagawa wa mujanabatal ghilzi wal ghadab da kuma gujewa
kaushin hali da fushi wal muwakhadha da kuma gujewa daukan fansa wadannan kamar kace wasu abin nan ne ru'usul aqlam wato muhimman batutuwa dake iya fadowa cikin farfajiyar abin da yake ce ma kyakkyawan hali a ciki dai mun ji cewa akwai iya hulɗa da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa mafi alkhairi cikin mutane shine wanda yake hulɗa da su kuma yake hakuri akan cutar wasu domin matakar kai hulɗa da mutane sai kaga abin da baka so sai an cutar da kai sai an yi maka abin da baka so ba to abin da ake so shine sai kai hakuri ka jure sannan wal bishr da sakin fuska nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ka rena aikin alkhairin da zaka yi koda kwatankwacin in ka gamu da dan uwanka ka sakin mishi fuska sakin fuska shi kanshi sadaka ne hakanan kuma wattawaddu lahum da kaunar mutane soyayya ga dan uwanka musulmi wanda tana da lada kwarai da gaske nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al mar'u ma man ahabba yawm al qiyama mutum ya tare da waɗanda ya kaunace su ranar alkiyama ya zama ka kaunaci mutane saboda addinin su saboda musulmai ne yan uwanka sannan kuma al ishfaq tausayawa musamman wanda kake sama da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa min man lam ya'rif haqqo kabirina wa yashfaq ala saghirina baya tare da mu wanda bai san mutuncin na gaba da shi ba wanda ko baya tausayawa na ƙasa da shi na ƙasa da kai din nan ma'ana a arziki ko a shekaru ko a ilimi ko a wani wurin aiki duk wanda kake gaba da shi to abin ka tausaya mishi da ƴaƴa da jikoki da kanni da makwabta da wanda suke kasanka a wajen aiki ko a ma'aikatar ku da wanda suke kasanka a harkar karantawa ko kai ne malamin su ko lecturer su da wanda suke kasanka a wadata irin wato talakawa da gajiyayyu da mabarata da marayu da duk wani wanda yake kasa da kai abin da yake fata ya zama ka tausayawa halin da ya samu kanshi a ciki sannan sai kuma ihtimal da alhilm da as-sabr wadannan duka suna tafiya ne a babi guda daya shine hakuri da juriya da baiwa zuciyarka hakuri kamar da Allah yake cewa wal kadhimin al ghayza wal afina anin nas Allah ya yabawa masu gintse fushi wadanda an yi musu abu za su iya ramawa suna da karfin da za su rama suna da influence da za su iya sa a ci mutuncin mutum ko a kama shi a rufe shi ko a kwatan musu zaluncin da ya musu kama sai su yi hakuri su kyale shi za su samu lada babba a wurin Allah da kuma barin girman kai girman kai shine rena mutane da kuma tura gaskiya da kuma ainihin wato dagawa jin cewa kai kafi kowa saboda Allah ya baka wata baiwa da bai baiwa wasu ba Allah ya maka wadata ko sarauta ko ilimi ko shahara ko kai dan wani babba ne ko kai wani babba ne kai ko ka gaji wata falala ko wata alfarma ya zama kana ganin cewa sauran mutane kamar su ba mutane bane kana raina su to wannan ma babu kyau sannan sai kuma gujewa kaushin magana san da zaka yi mutane magana ka guje yi musu magana mai kaushi Allah yana cewa wa qululin nasi husna ku fada wa mutane magana mai dadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda yayi imani da Allah da ran tashi alkiyama ya fadi magana ta alkhairi ko kuma yayi shiru kada yayi magana duk waɗannan suna cikin abin da al-imamu al-qadi iyad ya dunkule yace sune ake nufi da watin gyara hali hali mai kyau to wannan mu dauka shine kaman shimfida kenan ga wannan magana gashi na tsira bin lokacin da aka bari bari mu bibi sawun ababan da mutum zai ya gyara halinsa dukkanin mu idan kowa yau kanshi karatu na abin da yake ce ma self assessment wato kowa yau kanshi abin da ya bawa kanshi maki kai ka sani ni na sani ke kin sani kowa ya san akwai wani hali da yake ya san ba mai kyau bane kowa ya sani akwai inda yake da gazawa wataƙila akwai inda yake da ainihin wato kokari to sai ka kalli wannan halin naka da ka gaza ya zaka gyara shi malaman musulunci su yi kokarin su fahimci cewa shi hali din nan dabi'a mai kyau shin wani abu ne wanda yake muktasab ko ko abu ne wanda yake matbu abin da yake nufi akwai halaye na dabi'a
akwai kuma halaye wanda ake koyo, akwai abinda haka Allah ya halicci mutum haka yayi shi, ko kuma abinda koyayi. Alal misali da zamu gane, in aka ce ga wani bahago ne lefty, ina jin lefty ai haka ake haifan shi ko wani abin nan ne, wani disorder ne na halitta na jin yake ba mutum ya zama mai yin abu da hagu. Haka mai ina ma haka ake halittar shi. To haka kuma watakila in aka ce mutum mai abin nan ne, watakila gargasa, wasu kawo sanin ta ba a karbe ta ba nan, mai yawan gashi haka duk jikinsa, shi ma duka halitta ne. To haka kuma halayen mutane, akwai waɗanda haka Allah ya halicce su da wani hali. In ka lura da kyau, ko yara ne kake da su a gida, sai ka ga kowa da irin wani inda ya fuskanta a rayuwar shi. Ko wata ɓanna ce aka yi idan ka zo kai mahaifin, kana iya takahul, ka iya cewa to ina ganin wannan ɓarna wane ne ya yi ta, kamar yadda ɓarnar da nefa suka yi kinezo. Yanzu ka zo ɗauke ta, an san nefa ne ko suka ɗauki, ba wanda ya ɗauke shi su. To akwai ɗabi'un mutane waɗanda an san masu su, akwai abin da kuma koya aka yi. Mutum zai yi training ne, ko ya ga wasu suna yi har ya koya, har ya zama mashi ɗabi'a. Misali yanzu muka ɗauka mutumin da ya zama likita, babu yadda za a haifi mutum a matsayin likita, dole sai ya koya. Amma kuma zai iya koya abin ya zama mashi kamar ɗabi'a, kamar ba abu ne da ya koya ba. So a cikin halayen ɗan adam masu kyau da muke ƙoƙarin magana a kansu, akwai halayen da haka Allah ya halicci mutum da su, akwai kuma halin da ko can asali ba ka da shi, za ka iya koya wa zuciyarka shi ka koya. Akwai wanda a ɗabi'ance shi mutum ne mai saurin fushi, akwai wanda a ɗabi'ance mutum ne mai kyauta, akwai wanda a ɗabi'ance mutum ne mai tausayi, akwai wanda a ɗabi'ance mutum ne mai tsokara, yana da son ya tsokali wannan ya tsokali wancan tun yana yaro, ba iya ganewa. Kana da yara, kaga wani yana da kyauta, wani yana da rowa, wani yana da tausayi, wani kuma yana da fushi, wani yana da shiru-shiru, yana da yawan surutu. To amma duk waɗannan halayen kuma za ka iya koyon su, ko ba ka da kyauta ta ɗabi'a, za ka iya koya wa zuciyarka a hankali ta koyi sana'a, ta koyi halin kyauta. Ko ba ka da haƙuri, ya zama duk abin da aka maka sai ka rama, amma yau da gobe za ka iya koya wa zuciyarka haƙuri. Ina za mu gane wannan shi ne, idan mutum yanzu ya je ya shiga aikin soja, a training da za a yi wa mutum ya zama soja kafin a commission ɗinsa zuwa ga Nigerian Army officer misali, ko makamancin shi, za ka ga cewa akwai wanda za a koya mai, za su canza mai orientation, za su canza mashi yadda yake kalar rayuwa, irin tamu ta farar hula, za a canza mai tunani gabaki ɗaya. Sau da kalau garin da ya dawo cikin ku, sai ka ga mindset ɗinsa ya canza, za ka ga an koya mashi kiyaye lokaci, bai san African time da muke yi ba, za ka ga an koya mashi discipline, wato ƙwazo da himma akan duk abin da yake. Za ka ga an koya musu wato haƙuri da juriya, wanda watakila da bai da shi. Akwai wanda ma sai a tsammanin anya wani zai iya soja kuwa, amma sai ka ga ya iya soja, zai iya wuni a tsaye, zai iya wuni bai ci komai ba da sauransu. To ya aka mashi wannan, saboda wani training da aka yi subjecting ɗin shi kan wannan training ɗin. Idan kana sallah masallacin sojoji, za ka sha mamaki in aka ce za a fara huɗu ba ƙarfe 10:12 na rana, to 12 nan na yi yadda ka san ajali kawai za ka gani ma a kan mambari. Kaga mu kuwa mu cika haka, ba mu farar hula, saboda ba mu da wannan irin orientation da suke da shi. An aka ce soja za su fara wani taro ƙarfe 1, to kafin ƙarfe 1 nan da minti 5 ta yi, ana tsaye saura minti 5, duka manyan jami'an da za su jagoranci shirin za ga su seated, sun zauna a wurin da aka tsara musu. Mu ku yanzu farar hula an aka ce za a yi wani abu, aka ce ɗaurin aure ƙarfe 2, to wanda za su anshi auren, da wanda za su bayar, ba su towa sai 2:15 ko da rabi, a yi ta jiran su. To yanzu da jin za su ɗaura auren, to kafin ƙarfe 2 da minti, ƙarfe 2 sauran minti 10 duk suna wajen, su haka suke. Ko za ka ga su ma 'yan adam ne, kuma 'yan Najeriya ne irin mu, abin da ke so mu gane shine ashe ana iya ai tarbiyyar zuciya ta canza haka ko da yara kanana idan aka dauki saka su wata makaranta take da wani tsari na musamman sai kaga sun bambanta da sauran yara wajen tunanin su wajen abin da aka koya musu so ashe kenan muna iya koyan wasu halaye ko mu canza wasu halaye sana aikace an ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya canza halayen sahabban sa mu dauki sayyidina Umar dan Khattab a matsayin misali Umar dan Khattab radiyallahu anhu kafin ya musulunta yana daga cikin manyan ƴan daba a Makka wadanda suka gagaru kowa kowa yana jin tsoron su zai iya mutum kwace zai iya mutum duka zai iya kashe mutum bayan da aka iya dashi amma sayyidina Umar da ya musulunta ya shiga makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya mishi tarbiya ka duba ga yadda ya canza zuwa wani irin mutum wanda yake yin kuka saboda tsoron Allah wanda yake tsoron kar ya cutar da wani bawa da ke karkashin sa ire-iren sa suna nan da yawa irin su Khalid ibn al-Walid irin su Ikrima ibn Abi Jahl irin su Amr ibn As irin su da yawa waɗanda a tarihi dukkanin su a Makka suna cikin gagararru tsageru ne a Makka amma Allah cikin hikimar sa al'amari ya canza bayan da suka bi musulunci shine nake so na faɗa mana wasu matakai da malamai suka lissafa cewa in mutum ya bi waɗannan matakan zai iya gyara halinsa halin da ka san kana yi mara kyau idan ka bi wannan matakan za ka iya gyarawa abu na farko suka ce ka san falala da alfanun hali mai kyau wato ka san amfanin gaskiya amfanin rukun amana amfanin kyauta da sadaka amfanin taimakon al'umma duk waɗannan abubuwa suna da amfani suna da lada suna da falala suna jawo mutum ya samu ɗaukaka a wurin Allah to idan ka san ladan da ke ciki sai ka yi saboda ladan idan da baka da kyauta ka ji an ce ai duk mai kyauta yana samun lada ka da baka sadaka ka ji an ce duk mai sadaka ga ladan da yake samu haka mai ciyarwa haka faɗin gaskiya haka riƙon amana to wannan yana taimakawa wajen mutum ya iya gyara halinsa ta wannan bangaren abu na biyu shine mutum ya san munin da ke cikin halaye marasa kyau irin zunubin da Allah ya tanadar ma masu mummunan hali irin zunubin da Allah ya tanadar wanda suke da hali mara kyau kuma cikin hadisi ya zo cewa mafi girman abin da zai kai mutane aljanna shine kyakkyawan hali sannan mafi girman abin da zai kai mutane wuta shine mummunan hali kamar da kuma a wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abu mafi nauyi akan ma'auni ranar alkiyama shine hali mai kyau kaga mutum ya san wannan sai kokari ya siffantu da halaye masu kyau saboda ya samu wannan ladan na uku karanta tarihin magabata annabawa da sahabbai da tabi'ai da na bayansu domin tarihinsu cike yake da halaye na gari a cikinsu akwai labarai a cikin tarihinsu masu ban sha'awa irin yadda suka kasance mutanen kirki masu tsoron Allah masu jin kunyar mutane masu ganin nauyinsu ci mutuncin wani masu haƙuri masu ainihin ƙoƙarin gyara halayensu masu yi wa kansu takaratun tanasu lokaci ba zai bayu mai ta buga misalai irin waɗannan ba amma na san alhamdulillah dukkaninmu muna da misalin da za mu iya bugawa na wasu mutane da muka sani kuma muka taɓa jin labari masu kyakkyawan hali waɗanda suke in mun ji halinsu za mu ga cewa kai ya dace mu yi koyi da su dukkaninmu za mu iya buga wannan misali insha Allah sannan sai mutum kuma ya guje wa ababen da ke kawo mummunan hali suna cewa abin da ke kawo mummunan hali ababe ne guda biyar wato su ne foundations na munanan halaye daga cikinsu akwai fushi yana jan mutum ya yi hali iri daban-daban in kai fushi za ka iya zage-zage za ka iya cin mutunci kai har kisan kai ma mutum zai yi idan ya yi fushi sannan akwai rowa ita ma mabuɗi ce ta munanan halaye daban-daban kuma abin zargi ce abin ƙyama ce sannan akwai wato girman kai shi ma kofa ce ta halaye munana sannan sai kuma akwai wato ƙarancin tausayi rashin tausayi shi ma mabuɗi ne na halaye munana mabambanta cikon na biyar din shi kuma shine rashin hakuri. Waɗannan guda biyar abubuwa guda biyar duk wanda yake kokari ya guje musu, ya guje ma kofofin sharri da dama, fushi da rashin hakuri da kuma wato girman kai, afwan da rowa da girman kai da makamantansu waɗanda dai aka ambata. To abu na gaba shine suka ce zama da mutanen kirki yana taimakawa mutum ya zama na kirki, kamar yadda mai waka yake cewa mai zama da mutanen kirki zai yi aikin kirki, mai zama da mutanen banza zai yi aikin banza. A cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah yayi kwatancen aboki mutumin kirki da aboki mutumin da ba na kirki ba. Yace misalin mutumin da ke da aboki mutumin kirki kamar wanda yake zama ne a wajen masu sai da tarare, ko dai ya siya, ko bai siya ba a san mushi, ko da ba a san mushi ba zama da yayi a cikin sirgar shi zai kanshi, za ka bai tashi da wari ba wajen. To shine misalin mai zama da mutumin kirki, ko yayi ka ba da mutumin kirki sai wannan kirkin yayi tasiri akan ka. Sai Annabi kuma yace misalin kuma mai zama da mutumin banza shine kamar misalin mutum wanda yake zama tsakankanin makera wanda suke ziga zigi suna kura wuta. Yace ko dai a kona maka riga, rigarka za ta fada cikin wuta baka sani ba ta kone, ko kuma a dana maka wuta in an saka ta tayi ja ba sani ba a dana ma, ko kuma idan ana buga ta akan makera tayi fartsatsi ta huhuda maka riga, wato duk da ka zauna a wurin sai ka cuce. To shine misalin mutumin da ke zama da mai mummunan hali, saboda shi aibin mummunan hali shine mafi karancin abin da zai maka, zaka daina ganin muninsa, zaka daina ganin cewa ai ashe ba wani abu bane. A wasu shekaru can baya sanda muka fara jami'a a ABU Zaria, ina tuna wannan yanayin, muna sababbin ɗalibai haka aji ɗaya, ko mu saba ganin mata suna yawo tsirarawa galibin mu. Idan muka zo daga hostel za mu je department, mun ga mata suna yawo kowa dai sai da yan jami'a suke tsirara haka, wata rike hannun namiji wata ba kyan gani, sai ka ji hankalinka ya tashi kana tsoro kana kauda kai kada hadda ka tawatsi. To amma ana nan kafin ka gama undergraduate cikin shekara huɗu sai ka saba da su, sai gama ba komai bane, ka ma yi kawaye a ciki kuna gaisawa kana zama a cikin su, ko da ba kai har yanzu ka san abin babu kyau, amma zaka ga ka daina ganin munin abin. In ka ji ma wasu suna cewa kai ai irin abin da yaran jami'a suke ba kyau, sai kaga to me a ciki a hankali saboda kullun kana ganin abin har ka daina ganin shi mummuna. To ga kwatanta abubuwa da dama waɗanda da ba sa yiwuwa a cikin unguwannin mu ana hanawa, yanzu an saba da saboda ana gani. Sai a wayi gari wannan kayan banzan ma da kake gani a cikin university suna sawa, sai kaga wata saka a gidan kanwarka, ko kuma ka siyo shi da kuɗin ka ba yaka yau da gobe, saboda tasirin ganin mummunan ɗabi'a kenan. So da haka abin da yake fara nan shine kayi abokai da mutanen kirki, duk inda ka je bako ko ka canza anguwa ko ka canza gari ko ka je wani course ko wata makaranta, to sai ka duba ina ne mutanen kirki suke, sai su zama su ne abokanka. Domin ko shaida ce za a yi maka, ana yi maka shaida da irin mutanen da kake rayuwa da su. Turawa suna cewa kar ka gaya min wane waye, ka nuna mini abokansa, ni na san ko shi waye. Abu na gaba sai kuma wato practicing, gwadawa a hankali, ka dinga gwada hali na kirki, yadda ka ga wani yana gwadawa kai ma ka dinga gwadawa, kana gwadawa har ka saba da shi ya shiga maka jiki. Sai dai wata magana muhimmiya da ya kamata mu ambata nan ita ce kuma sai ka dinga yin addu'a, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana addu'a ta musamman akan samun kyakkyawan hali. Yakan ce Allahumma kama hassanta khalqi ya rabbi hassin khulqi, ya Allah kamar yadda ka muni kyakkyawa halitta, ya Allah ka muni kyakkyawan hali. Al-Imam Ahmad ya rawaito shi da isnadi tabbatacce. Da haka sai kana yin addu'a, ka sa mahaifiyarka ta dinga maka addu'a, ka dinga ba liman sautin cewa liman amana addu'a, in ka ga wani mabukaci ka mai sadaka ka ce ka taya na addu'a Allah ya sa zama mai kyakkyawan hali. to wannan yana taimakawa sosai sannan kuma a ƙarshe ya zama don Allah kake kyawun halin da kake nema to kana yi ne don ka samu lada a wurin Allah ba don ka samu yabo a wajen mutane ba mutane za su yaba maka amma kai ya zama kai yabon ne manufarka domin kai haka ya zama riye kenan ya zama ba don Allah kake ba kai ne don wancan abin da aka ambata cewa yana cika ma'auni yana nauyaya ma'auni ranar alkiyama a wajen hisabi ma'aunin ka yayi nauyi ka samu ka tsira ka samu ka kai labari dan haka yawa masu albarka waɗannan gabobin sa da gaskiya abinda malaman tarbiya malaman gyaran hali a musulunci suka ambata daga cikin ababen da ke taimakawa mutum wajen ya ga cewa halin shi yayi kyau halin shi ya gyaru halin shi ya zama na kirki ya Allah muna roƙonka ka ba mu hali na gari halayen da muke da su munana ya Allah ka raba mu da su da mu da ƴaƴanmu da iyalanmu da al'ummarmu ta musulunci gaba daya kuma mu sani cewa wannan mummunan halin da muke ta magana akai da kyakkyawan hali fa jama'a rashin kyan halin shi ya kai mu duk cikin halin da muke ciki duk wanda yake da rayuwa a yanzu ya san muna fuskantar abubuwa da yawa waɗanda duk ka koma zaka ga rashin kirkin wasu cikin mu ne ya zama domin kisan kai rashin kyan hali ne satan mutane satan kudin gwamnati ƙarya cin amana zamba cikin aminci 419 fashi da makami sace sace shaye shaye zinace zinace luwa'i duk waɗannan menene su munanan halaye ne tuka dukkanin su munanan halaye ne su suka yawa a cikin mu har muka kai ga yadda muke dana gashi nan rayuwar ta zama babu dadi sai dai kawai fatan Allah ya sa mu cika da imani Allah ubangiji ina roƙonka dan girman ka ya Allah da kyakkyawan sunayenka da ƙarfin izarka ya Allah ka taimake mu ka gyara mana halayen mu Allah ka gyara mana ƙasar mu Allah ka ba mu shugabanni nagari ya Allah waɗanda suka addabi al'ummar mu da zalunci da sace sace da kashe kashe Allah ka fi ƙarfin su ya Allah ya Allah kai mana maganin su Allah ka iya mana akan su ya Allah sun gagare mu Allah Allah ba za mu iya da su ba Allah kai zaka iya da su Allah kai mana maganin su Allah ubangiji yadda ka hada fuskokin mu anan ya Allah ka hada fuskokin mu a cikin rahama da ceton manzanka ranar da babu irwa sai irwa ka ya Allah zan saurara anan insha Allah domin dan uwa mallam Abu Waisa shi ma ya samu lokacin da zai ƙara bayanai akai wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa assalamu alaikum wa rahmatullahi